Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragamar shirin a daidai wannan lokaci.
Da dukkan alamu zanga zangar da mu gari da kungiyar kwadago a Najeriya ta umurci kungiyoyin ma'aikata da ƴan kasuwa su gudanar da yin tasiri ba.
Bai cancanta a ce yau muna yajin aiki ba. Amma yanayin da muka samu kanmu a civil servant shi ya sa muka je yajin aiki ne.
Comrade Wahid Olojide yace bari in gaya muku dalilin da yasa duka ma'aikatan Najeriya suka banzama akan titi suna yajin aiki.
Dandanon yadda aka kwashi a yajin aiki a jihohin Oyo da Plateau da kuma Bauchi. Za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya. Usman Ahmed Kabara yana tafe da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Za ku ji yin sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi a cikin mako. Daga bisani mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Kamfanin jirgin saman fasinjan Masar Egypt Air ya bada labari a shafin Twitter cewa daya daga cikin jirgin saman fasinjan sa ya bace. Wata kafa ta ce jirgin saman mai lambar tafiya MS-804 ya taso daga birnin Paris kasar Faransa kafin tsakan dare akan hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira. Kamfanin jirgin ya tabbatar jirgin yana dauke da fasinjoji 59 da ma'aikatan jirgin 10. Tunan aka tura sojoji domin su taimakawa aikin ceto da aka kaddamar. Mai magana da hukumar lura da zirga-zirgar jiragen sama ta kasar Masar, Ihab Raslan, ya fadawa kafar yada labaran yanar gizo ta Sky News Arabia cewa kila jirgin ya fada cikin teku ne.
Jami'an rundunar sojin Najeriya suna yi wa ɗalibar makarantar Chibok mai suna Amina Ali da aka ceto tambayoyi. Ita ce ɗaliba ta farko da aka samu nasarar cetowa tun lokacin da ƴan Boko Haram suka sace ɗaliban ƴan makarantar Chibok a arewa maso gabashin Najeriya fiye da shekaru 5 da suka shige. Har yanzu dai ba a samu bayanin dalla-dallan yadda aka ceci wannan budurwa ba. To amma mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya ce sojoji sun ceci yarinyar ce daga ƙauyen Bal'ale kusa da garin Dambowa. Yanzu haka Amina Ali tana baiwa sojoji bayani sosai kan yadda sauran ɗaliban aka sace suke. Amina Ali tana jego an kuma kama shi wanda ya ikirarin cewa shi mijinta ne wanda ake tsammanin shi ma dan kungiyar ta Boko Haram ne. Shi ma sojoji dai a hali yanzu suna masa tambayoyi. Amina Ali ta kuma yi bayanin cewa shi da daga cikin ƴan mata da aka sace sun mutu amma sauran har yanzu suna cikin dajin na Sambisa.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, Amurka da Masar suka fara neman matakan da za a ɗauka domin farfaɗo da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa bayan shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya faɗa a wannan makon cewa zai yi yunkurin magance wannan matsala. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Masar ɗin a birnin Alkahira. Daga bisani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce John Kerry ya bayyana godiya ga yunkurin da shugaba el-Sisi yake yi na ganin an samu ci gaba a shirin samun zaman lafiya tsakanin Laraba da Isra'ila. To amma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner bai ba da wani ƙarin haske akan takamaiman sabon yunkurin da ake yi na farfaɗo da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa da yawar gaji a shekara ta 2014 ba tare da an kulle wata yarjejeniya ba.
Jiya Laraba girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu suka girgiza yankin gabar tekun ƙasar Ecuador a daidai wurin da girgizar ƙasar watan jiya ta kashe fiye da mutane 650. Jiya Laraba shugaban ƙasar Rafael Correa ya ce girgizar ƙasar ta kashe mutum guda da raunata mutane 85. Girgizar kasar mai karfin maki 6.8 ta faru ne da sanyin safiyar jiya Laraba kusa da kauyen Mumpice na masu kamun kifi. Da rana kuma girgizar kasa ta biyu ta auku a garin Rosa Zarati dake kusa daga arewaci. Barna kalilan girgizar kasar suka yi kuma galibin gine-gine da suka lalata dama waɗanda girgizar kasar watan Afrilu ta lalata ne. Girgizar kasar da ta auku a watan Afrilu ita ce girgizar kasa mafi muni da kasar Ecuador ta gani tun fiye da shekaru 70 da suka shige. Kusan mutane 13,000 ne suka ji rauni.
Shugabannin masu hamayya da waɗanda ke cikin takaici a kasar Venezuela jiya Laraba suka yi ca a titunan Caracas babban birnin kasar. Domin yin jerin gwano zuwa headkwatar hukumar zaben kasar domin bukatar ai zaben jin ra'ayi na kawo ƙarshen mulkin gurguzu ta shugaba Nicolas Maduro. To amma 'yan sanda da sojoji suka ja musu birki domin sun tara dandalin da masu zanga-zanga suka shirya taruwa a wurin suka harba musu barkonun tsohuwa a cewar shaidun gani da ido. Daya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Carlos Rodriguez ya ce sun gaji da cin hanci. Sun gaji da yin dogon layi kai sun dai gaji. Jami'ai da kariya da kuma hulan kwano da kuma rigunan kariya daga harsashe sun hana boran da ta kunshi dubban mutane. Masu zanga-zanga rike da tutar kasar da kuma alamun kin jinin manufofin gwamnati sun yi ta kururuta cewa a jefa ƙuri'ar kora ko kuma tsige shugaba Maduro daga mulki. To amma shugaba Maduro ya lashe takobin ci gaba da kasancewa a kan mulki har sai ya kammala wa'adinsa na mulki.
Labaran duniya a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Ga rahotanni uku kan yadda yajin aiki ya gudana jihohin Oyo da Filato da kuma Bauchi a jiya.
Daruruwan 'yan kungiyar kwadago kenan a lokacin da suke wata zanga-zanga don nuna adawar su ga ƙarin kuɗin man fetur da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a makon da ya gabata a naira 86.50 zuwa naira 145 akan kowace lita. 'Yan kwadagon da suka yi tattaki daga headquarters su dake unguwar Agodi Gate Ibadan suka yi tafiyar kilomitoci a tsakiyar birnin Ibadan suna waƙe-waƙe inda suka yi dandazo a zuren taron nan mai tarihi Mako Hall inda suka yi ta jawaban kan amincewa da ƙarin kuɗin man. Shugaban kungiyar kwadago na jihar Oyo Comrade Wahid Olojide ne ya jagoranci zanga-zangar.
I want to tell you that the struggle we are currently prosecuting is not limited to the workers alone. It is the entire struggle of the generality of the masses of people of this great nation.
Comrade Wahid Olojide ya ce bari in gaya muku dalilin da yasa duka ma'aikatan Najeriya suka banzama a kan titi suna yajin aiki a yau. Ya ce wannan gwagwarmaya da suke yi ba ta ma'aikata ba ce kawai, gwagwarmaya ce ta dukkan talakawan kasar nan. Yajin aikin dai bai yi wani cikakken tasiri ba saboda an buɗe makarantu, bankuna, kasuwanni, kana ababen hawa na zirga-zirga, haka ma ofisoshin gwamnati a buɗe suke. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Nigeria.
Shugabannin kwadago suka yi zaman dirsha a mashigar sakatariyar Joseph Gomwok da ke nan jihar Filato, yayin da waɗansu suka zaga makarantun gwamnati da gidajen rediyo da talabijin mallakar jihar Filato don tabbatar da ba wani ma'aikacin gwamnati da ke aiki. To sai dai bankuna da shaguna da kasuwanni sun kasance a buɗe yayin da jama'a ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba. Na tattauna da wasu ma'aikatan da sauran jama'an gari don jin ra'ayoyinsu kan yajin aikin.
Bai cancanta a ce yau muna yajin aiki ba, amma yanayin da muka samu kanmu a civil servant shi ya sa muka je yajin aikin nan. Wayansu a yanzu da muke maganan nan wata 4 wata 5 ba albashi, sannan ka zo kuma sai aka kara kudin mai. Ga wuta sai a kawo maka bill na wuta wajen 10,000, kai kuma ba wani wutan da kake gani ba. To kin gani abubuwa sun yawa.
Inda ce an rige talakawa sun samu sukunin tafiya ai kuma ya daidai. To muna goyon baya domin talakawa su samu sukuni.
To ni ra'ayina da su wayannan ɗan lebur nan su yi hakuri, su ba da dama a duba zuwa wani ɗan lokaci kaɗan, tunda an yi maganganu wanda kusan talakawa sun gamsu cewa daga wannan ɗin zai taimake su, domin wannan tallafin da ake don talakawa ne, kuma talakawa ba su ga amfanin abin ba, ba su samun taimakon. To da ɗan lebur su yi hakuri, su dube mu, su dubi kasan.
Sana na gyaran takalmi ne. Gaskiya ban ji daɗi ba, saboda in suna aiki muna dan samu wani abu a wajensu. To da sun tafi yajin aiki ko haka kuma ba za mu ji daɗi ba. Gaskiya gwamnati za ta iya ta rage mai din, watakila komai zai samu daidaitowa.
Mataimakin shugaban kungiyar Kwadago reshen jihar Filato kamar Gunshin Yarlins ya ce yajin aikin nasu na sai illa masha Allahu ne.
Duk inda ma'aikatan gwamnati take a nan jihar Filato mun riga mun sa sarka mun kulle. Ga ma'aikatanmu ma a bajakin gansu suna nan suna mana solidarity saboda wannan yajin aiki din.
A halin da ake ciki kuma jami'an tsaro na ta sintiri a cikin garin Jos don shirin ko ta kwana kan wani lamarin da ka iya faruwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Da dukkan alamu zanga-zangar gama gari da kungiyar Kwadago a Najeriya ta umarci kungiyoyin ma'aikata da 'yan kasuwa su gudanar bai tasiri ba, domin kuwa ma'aikatu da kasuwanni a garin Bauchi da ma yankunan kananan hukumomi a jihar Bauchi ba su shiga zanga-zangar ba. Ga abinda wani mazaunin garin Bauchi ya ce kan wannan batu.
Sunana Moses Kadam. Yau kan ni na zazagaya office. Wannan zanga-zangar bai tasiri ba. Na je wurare daban-daban duk na ga komai. Ma'aikata sun fito office suna aiki ayyukansu kamar na kullum. Kasuwa ma kowa yana ta fama harkansa kai da kawowa, ba wani zanga-zangan da ake yi a jihar Bauchi. Mu kan dama tuntuni ma ba ma goyon bayan wannan zanga-zanga, domin muna goyon bayan Buhari 100%.
A dangane da rashin tasirin zanga-zangar, na tuntubi shugaban kungiyar Kwadago na jihar Bauchi, Comrade Hashimu Gitar, ga abin da ya ce.
Na ba su umarni cewa a yi yajin aiki.
Mun fita gari mun ga ba a yi.
Umarni mun ce a yi, kuma rashin compliance nasu ba mu da iko a ciki.
Ba ka ganin kaman kun samu sanyin gwiwa a wannan fafutuka naku?
Ba za a ce an sami sanyin gwiwa ba, shi ma fafutuka dole in kana yi dole za ka iya samun matsala, inda matsala yake zuwa saboda ka ɗauki mataki.
Yohan Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kamin mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba, sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Allah a gaishe ku. A cikin shirin na kasa ba kasa ba, za ku ji hira da wani yaro mai larurar rashin gani, amma Usman ya ce kwakwalba nasa na gani har hanji.
Na kasa ba kasawa ba. Na kasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa ba kasawa ba, kamar yadda aka saba, shiri ne da yake tabo magana daban-daban akan abin da ya shafi rayuwar mutane masu bukata ta musamman, wanda a kullun kuma wannan shiri yake fata za a daina kiransu na kasa su, domin kuwa duk wanda bai kasa ba a cikin su to ba na kasashe bane. Wanda kuma yake da lafiya ya kasa, shi ya zama na kasashe. Da fatan za a ci gaba da ba su gudunmawa, tallafa musu tare da inganta rayuwarsu kamar yadda kowanne dan adam yake rayuwa. Wanda kuma a wannan mako mun samu wani yaro ne dan karami shekararsa gaba ɗaya 14 da haihuwa a duniya, wanda yake makaranta yake kuma da buri na inganta rayuwar na kasassu ƴan uwansa. Wannan yaro makaho ne, didin baya gani, amma kwakwalwarsa tana gani har hanji. Saboda haka sai a biyo ni aje yanda hira wannan yaro matashi ta kaya dan garin Katsinawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, malam.
To da wa nake magana, menene cikakken sunanka?
Sunana Ukashi Tilawal Daura.
Ukashi Tilawal Daura. A kalla zaka kai shekaru kamar nawa?
To an haife ni a 2002, ko ga watan July.
2002, a shekarar 2002. Ya zama ka shekara 14 kenan yanzu. Yawa, to ga ka a cikin shirin na kasa ba kasa ba, dama ba a taba jin kusan in ce yaro da yake da karancin shekaru ba, sai yau za a fara ji. Da farko, wane irin na kasa kake da ita?
Ni da ni na kasance ba mu gani. Amma kuma duk da ba mu gani, bai sa na zauna haka nan a gida na ce bayan yawo kuka haka ni na zauna ba rabu.
Kana wata sana'a ne ko kana karatu ne?
A, ina karatu da
shi. Yanzu wace makaranta kake?
Ina gwamnan School for the Blind Katsinawa State.
Oh, makarantar ta ana kasasu ce?
Ana kasasu ce, amma ana haɗawa da masu gani tun daga primary one. Wajen gajiyar ina ji kasasuwa.
To, wato ka kai har ajin farko na secondary kenan. To, da kaje kana karatu, ai zaka ga akwai sa'o'in ka da irin wannan na kasa suna nan suna ta bara. To kai ya akai baka bara ba, iyaye ko kai ne?
Ai wallahi dukan.
To me ya faru ga yamu?
Dan ni gaskiya ba ma ta ra'ayi na ce cewa dole sai na bara ba, kai in tashi in nemi ilimi, in na nema kuma in samu aikin gwamnati in yi, ga ilimin addini ana da shi kuma a bauta wa Allah.
Eh, me sa kake son kai aikin gwamnati?
Dan dogara da kai na malam Sumaya, duniyan nan baka da dole kai ka baki baka. Yayin da aka san ta baka.
To kamar masu sana'a fa da ban ji ka ambaci sana'a ba.
Ai sana'a ma ina ne.
To, wato kana son ka raba kafa kenan. To menene ka fahimta da kalmar nakasa ne da ake cewa nakasa nakasa?
Ai Hausa suka ce nakasa ba kasa bace. Kenan wannan shi.
Haka.
Idan Allah ya baka nakasa, ba ya ce kawai ka dauna haka nan ba, kai kawai kai duk inda kana nan a bana kawai. Kuma suka ce ba nakasa shi sai ta san shi. Sai wanda ya kasa yake nakasa.
Haka.
Wanda bai kasa ba ko ba nakasa shi bane.
Eh, to amma ya mutanen gari suke kallon ku kake gani kai? Musamman kai da kake cikin yara, kila sa'o'in ka, kana da abokai da masu lafiya ko duka irin su ba sa gani su ma abokan naka?
To Allah daka abokai na suna ji, kuma sun dauke ni kamar su, kuma idan za mu tafi cikin gari su kan kama ni na kamar ina ganin fatafiya.
Eh,
kan titi
mako. Suna taimaka ma kenan.
Kun ba su yadda in bugi mota ko in bugi ne lafiya ne in muke tafiya yanzu har cikin gari ma don da yanzu ba ka san cewa ka shi ka shi ka shi ana ta kira.
Wannan karatun da kake yi, ka san a makaranta ana karatu, akwai zaka ji wannan ya ce yana son ya zama likita, wannan ya zama lauya, wani kamar yadda kace aikin gwamnati. To aikin kafin maganan aiki, me kake so ka karanta a jami'a, misali in ka kai matakin jami'a?
Wallahi shi ma yana so da gina gaskiya, ina so in yi aikin jarida.
To ka ce mu ne zaka zama?
Eh gaskiya.
Eh, me yasa kake son aikin jarida?
Ka dan na aikin jarida tun ina yaro, ina tun 2009 muke sarrafa rediyo.
Eh, tun kana dan kit. Tun ma baka san me ake cewa ba.
To rediyo ta shiga ɗin. Dan bi bi na nan rediyo na lura ka shiga duniya san ka da kike tunan kike ta hanyar yaɗa gaskiya.
Idan ka girma yanzu ka gama karatunka ka samu aiki kana yi kaga baka kasa ba, wani irin gudunmawa ko wace irin gudunmawa kake za ka iya ba ma harkar nakasassu a duniya?
Gaskiyar Allah, idan na samu aiki ko ma ban zo ba wani gidan rediyo, sai na yi kokari na ga an samu shiri na musamman akan nakasassu.
Ta inda kake son ka bada gudunmawa kenan. To zaka ga cewa misali nakasassu suna da wahalhalu da suke fuskanta, a ganin ka wace wahala ce tafi ba wa nakasassu wahala ne?
Wahala ce ba wahala
musamman irin kasashen mu. Eh,
gaskiya mutum da kai ba nakasassu wahala, kuma tace ta neman shiga jami'a.
Eh, me yasa kake ga tana ba su wuya?
Dan inda suka je ana ganin su kawai ce doka ne, sai ya kawo ni ma ne in ne magana zai iya da ni. To ko shi ne in suka je jami'a sai ai tsammanin kawai wannan ba za su iya ma karatun da suke, dan akwai da mutum an ce shi ba zai jami'a ya ce aikin jarida yake so ya aka ce fara wani. Aikin jarida ba na kamar.
Bari in tambaye ka, banda masu karatu akwai nakasassu wanda za ga ba sa karatu, wasu ma bara suke yanzu haka, yaya kake ga ake kallon su? Ko kuma ya kake ga gwamnati take musu, tana musu adalci ko ba ta musu?
Malam so, a cikin makarantar mu akwai wanda yake ba sai ma na zauna da shi, sai wani bawan Allah ya ce mini, wai kai da Allah in kake zuwa yi Lagos
To kaman ka rufa mai asiri kenan.
Gaskiya.
To amma kakan yi magana da sa'o'inka kaman tunda a cikin makaranta dole kana da abokai wancan bai gani wani kila furma ne. Kana magana da su akan yayi kamata rayuwar ku ta kasance musamman ku yara manyan gobe masu tasowa?
Ya ko wani aboki na mai gani ne ana ce da shi Ukashin kusan a Kwarana.
Sakwar ta Kwaranka kenan.
Sannan kuma akwai wani babban ne na senior na ne ana ji mai masu Ukashin. Kuma wannan mun zama na kat.
Duka ba sa gani? Duka ba sa gani?
A shi Ukashin yana gani.
To.
Sai ce mai Ukashin gaskiya duniyar nan tana cikin duniya. Dan kaga da mu ne kafashi da masu waka da malamai da ɗan jarida. Sai yin nan suna shiga tsangwama a cikin mutane musamman lokacin da ake siyasa. To ya za a duba wani mutum kai. Sai ce to abu da ta kungiya manawa da za mu shiga da dinga fadakar da al'umma. Sai na ce to ta za a fara. Aka samu akai introduction ɗinta, aka rubuta aka aje aka sa sunan kungiyar Union Protection of the Minority People.
Union Protection of the Minority People.
Sai aka samu ta wannan suna. Kuma so ni ce a yau a ce duk dokar da aka kirkiro a Najeriya sai an zo wurin an tambaye mu kuma wata irin shawara ce ta bakin talakawa.
To kenan kana son za ku tada wannan kungiya tun daga yarintar ku din nan har ku dure da ita ku daga tare kenan.
Gaskiya ni mun daga tare.
Gaba daya idan aka ce yanzu a matsayinka na wanda baka gani ana son ka faɗi wani abu guda ɗaya da kake so gwamnati ta yi wa nakasassu ne zaka ce?
Gaskiya abubuwan da yawa.
To faɗa min ɗaya kwakwara wanda kila zai wakilci wasu.
Gaskiya da yawa daga cikin ɗan'uwan murfa za ka ga sun je makaranta. Allah dubbulai akwai mai kuɗi a cikin ɗan'uwan shi amma kuma mai kuɗi na bai sun yi na mai kori. Kuma in suka je makaranta su je su jaddale da zane su ba abinci ba su ba abin sawa ba su ba gaminsu suna ta gallaci. Kuma sun gama karatun. Sun tafi can jami'a sai ga an ɗauke su ana tulaƙantar su. Tsakanin da Allah rayuwar nan. Megan ya zo wucewa. Suka ji mu lalata ce makaho. Abin nan gaskiya ne da gaske. Kuma tun fuska ne kuma jahili ake ce makaho. Kuma na kasance mara gani a idan yana da ilimin addini kuma yana da boko. Ina ma ka tada ya fi wani mai ganin jin tura. Hakan muke so gwamnati ta kiro wata doka ta hana cin fuska na ƴan uwa marasa gani. Da kuma hana ce musu makaho.
Ka san akwai kuma su guragu akwai. Kai mara kurma da sauransu su ban ji ka ce ga abin da kake so a masa ba.
Kuma gaskiya duk da suna fuskantar irin wannan aka ce ninka su ana magana gaba ɗayan ninka su gaskiya suna samun irin wannan matsala. Wannan gurgu ne a ce ka ɗan gurgu shi kuma wannan kurma ne a dinga zuwa kai ta kunna shi ana mai kuri.
To na gode Ukasha ka yi magana sosai a ɗan cikin ƙanƙanin lokaci kuma duka mai muhimmancin Allah su ya yarda wata rana za mu sake waiwaya ka in lokaci ya ba mu dama. Na gode ko Allah ya ba da sa'a. To shi kenan nagode. To sai kuma wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda in ba a manta ba a shirin na kasa ba kasawa ba a baya mun dan tattabo magana akan abubuwan da Majalisar Dinkin Duniya ta ba da dama ga nakasassu a duniya wanda ya kamata kowa ya amfani da shi. To ba mu manta ba za mu ci gaba da tsakurowa duk lokacin da hali ya samu. Kai idan mata ba da dama za ku je mu da lauyoyi masana shari'a akan maganar nakasassu. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ce. A madadin Ukashatu Lawal Daura yaran da aka ji muryarsa a cikin shirin sai kuma wanda ya hada mun sauti Ciyu Bahiro Diodone Usman Ahmad Kabara daga sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
Ta gaida malamai masu aro lokaci ya da baba ya ko makeri zai gabatar da sharhin da wasu jaridun kasar Ghana suka yi a mako.
Para que ninguém... shirin gagari da Dalit ya fi kwace ta rawaito jawabin cibiyar raya harkokin demokuraɗiyya da mulki IDEC a takaice, inda take cewa tsarin demokuraɗiyyar Ghana na jam'iyya mai mulki kaɗai ce za ta zama wuka ta zama nama, ba tsari ne mai kyau ba, saboda shi ne ke jawo fargabar tashin hankali a zaɓe mai zuwa. Jaridar Telegraph ta ce a wata hira da ta yi da shugaban cibiyar ta IDEC Dr. Emmanuel Akwete, nan ne yake bayyana mata matsayin wannan cibiya tashi. Jaridar ta ƙara da cewa a faɗarsa abin da ya sa wannan tsarin ba shi da inganci shi ne an zayyana wannan tsari ne yadda wanda za a zaɓe shi kaɗai ne zai kafa gwamnati bayan an zaɓe shi. Dr. Akwete kuma ya ja hankalin jama'a cewa jam'iyyun ƙasar da suna fitowa da huska ta ƙabilanci, wannan kuma zai iya jefa ƙasa cikin hargitsi lokacin zaɓe. Har yau jaridar Telegraphic ta yi kanun labarai mai jan hankali, inda ta rawaito cewa ɓangarori biyu na majalisar dokoki dai sun fara shakku akan yin zaɓe na wannan shekara ranar 7 ga watan Nuwamba. Jaridar ta ce a cikin wata mahawara da aka yi a zaurin majalisar, mukaddashin shugaban marasa rinjaye Dominic Nittingbull ya ce yadda hukumar zaɓe take abubuwanta da kuma irin haloli da shugaban hukumar zaɓen Charlotte Osei take nunawa yana yin mummunan tasiri akan canza ranar zaɓen ƙasar daga 7 ga watan Disamba zuwa 7 ga watan Nuwamba wanda zai fara a wannan shekara. Jaridar Telegraphic ta ƙara da cewa a nasa ɓangare kuma shugaban masu rinjaye Alban Sumani Babin cewa ya yi lokaci ya ƙure da yana ganin canza ranar zaɓen bai yiwuwa a wannan shekara. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito gargaɗi da wani alƙalin kotun koli Justice Paul Banfu Boni ya baiwa takwarorinsa cewa su tabbatar da gaskiya da adalci wurin shari'a akan ƙararraki da suka shafi zaɓe. Jaridar Ghanaian Times ta ce Justice Banfu Boni ya ce harkokin zaɓe suna tada hankali a cikin ƙasar, don haka akwai buƙatar a yi taka tsantsan da yin gaskiya da adalci wurin yin shari'a da suka shafi harkokin zaɓe. Jaridar ta ce babban alƙalin ya gargaɗe 'yan uwansa cewa su tuna da rantsuwa da suka ɗauka kafin su shiga wannan aikin. Ya yi wa'annan hurici ne a wurin wani taron bita da aka shirya wa alƙalan ƙananan kotuna akan harkokin zaɓe, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya gindaya. Ita kuwa jaridar Deliga ta bugo damuwa da hukumar yaƙi da cutar kanjamau ta ƙasar Ghana ta bayyana akan yadda yawancin mutane suke ƙin zuwa su yi gwajin ƙwayar cutar kanjamau. Hukumar yaƙi da kanjamau da ta ce a shekarun baya mutane na kiyaye kansu kuma suna sa hankali a cikin rayuwarsu sakamakon gwajin ƙwayar cuta da mutane suke yi. Sage jaridar Deliga ta ce hukumar ta ƙara da cewa abin takaici a yanzu shi ne yanzu yawancin mutane ba su nuna sha'awarsu suna zuwa yin gwajin ƙwayar cutar HIV. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridun Ghana. Baba ya koma ke sashen Hausa.
A gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu ƙarfe 3 da kusan minti 27 na dare sashen Hausa na Murya Amurka ke magana. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni.
Assalamu alaikum, mai magana daga karamar hukumar Wasi a jihar Plateau. Sunana Abdulrahman Amuwasi. Hakika ɗan kungiyar Boko Haram kai hare-haren da kuke farwa mutane, hakan ba zai sarye zuciyar rundunar sojojinmu na Najeriya ba wajen cin galaba a kanku. Ku sani fa duk yadda kuka kai kuka kawo, insha Allah kashinku sai ya bushe. Alhalin yadda kuke cin zarafin ɗaya yara mata 'yan makarantu wajen ɗaya daga ciki wadda ta kubuta daga jihar Borno 'yar makarantar Chibok, to tambaya na ana ya kamata rundunar sojoji su ma su yi kokari yadda za su tambaya ina ne tsauran 'yan matan suke a ɓoye, yadda za a farma 'yan Boko Haram a tsarwatsa su wajen zaƙulo tsauran 'yan makarantu waɗanda Allah bai bayyana mana su ba, tare da fatan ƙasashenmu na Nijar, Kamaru da Chadi da a yi mana addu'a kawo ƙarshen wannan matsaloli. Na gode Abdulrahman Amuwase, mazaunin karamar hukumar Wase jihar Plateau ta Najeriya.
To ma dalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Yanzu haka ma'aikata daga ƙasar Girka da kuma Masar suna can suna neman jirgin saman fasinjan ƙasar Masar da ya ɓace a kan hanyarsa ta zuwa birnin Alƙahira daga birnin Paris ƙasar Faransa. An tabbatar cewa mayaƙan Masar sun samu saƙon neman taimako daga jirgin kafin ya ɓace. Masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama sun yi kashedin cewa a daina yayata jita-jita, suna masu jaddada cewa izuwa yanzu bayanai kalilan ake da su. jirgin da yana dauke da fasinjoji 66 ciki har da yaro da kuma jarirai guda biyu. Kasar Masar ta bayyana sunayen kasashen da wato na fasinjojin. Jami'an rundunar sojan Najeriya suna yi wa ɗaliban makaranta mai suna Amina Ali da aka ceto tambayoyi. Ita ce ɗaliba ta farko da aka samu nasarar cetowa tun lokacin da 'yan Boko Haram suka sace ɗalibai 'yan makarantar Chibok a arewa maso gabashin Najeriya fiye da shekaru biyu da suka shige.
To da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage ni Jummai Ali. Kamin na madadin Jummai Alin wacce ta tayar gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da kura da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma Malam Zubairu injiniya da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.